Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da jama'a. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mita 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da rediyon amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i, inda yau ma 29 ga watan Maris shekarar 2019 shirin namu zai tattauna akan tarihin sarautar gargajiya a arewacin Najeriya.
Da farko dai na kai zancen arewacin Najeriya. Ana zancen yanki ne wanda ya haɗa gari da Bambara.
Hadiza, a yau dai zamu ji tattaunawar da abokiyar aikin mu Maryam Dauda tai da Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero dake Kano akan tarihin masarautar gargajiya a arewacin Najeriya.
To yanzu bari mu je ga tattaunawar Maryam Dauda da Dr. Tijjani Muhammad Naniya.
To jama'a masu sauraro barkamu da warhaka. A yau ina tare da Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero dake Kano. Shirin yau da gobe ya gayyato shi ne musamman domin ya ba mu takaitaccen tarihin sarautar gargajiya a arewacin Najeriya. Dr. mu ne maka barka da zuwa. To wai ta ina ma sarautar gargajiya ta faru ne a tarihin arewacin Najeriya?
Da farko dai na kai zancen arewacin Najeriya. Ana zancen yanki ne wanda ya haɗa ƙabilu daban-daban. Musamman ƙabilun na akwai inda Hausawa suka fi yawa, akwai kuma inda waɗansu ƙabilu kamar Kamiri suka fi yawa, akwai kuma inda ƙananan ƙabilu wajen Filato da Bauchi da Adamawa nan ma suke da yawa. Saboda haka akwai yankuna kenan iri uku za a ce. To ɓangaren Hausawa tarihin sarauta ya samu asali ne gaskiya fiye da shekara 2000 da suka gabata. Kuma inda aka fara nuna wannan sha'anin sarauta shi ne Daura.
Daura mace nan, sarauniya Daura mace nan.
Domin Daura game da Hausawa ta ita ce asalin wayewar kai na ƙasar Hausawa game da sha'anin mulki da gudanar da harkokin jama'a. Domin tun kafin ita kanta Daura ma da ake magana ko shi baya gida da ya zo, to an ce akwai sarakuna sun kai kusan 20 wanda suka yi mulki kafin shi. Kuma sarakunan nan duk naka ne.
A nan Daura kenan?
A lokacin Daura sha'anin sarauta mata ake gado da ta mata ake samu. Ba maza ake bi a samun gado ba, mata ake bi.
Ikon Allah.
Sai bayan zuwan bayan tijjani ya koma ake bin maza wajen sha'anin sarauta. To asalin sarauta na ƙasar Hausa gaskiya Daura ita za a fara magana a kai. Sannan duk kuma waɗanda suka samu daga baya ƙasashen Hausa da ake ce Hausa bakwai ɗin nan su ne suka haɗa da Gobe da Kano da Zanzau da Biron da Rano da Katsina. In ka haɗa da Daura sun zama bakwai kenan. To saboda haka su duk daga baya misalin da ya ce zanen suna suka ji suna kafa mulki irin tsarin mulki na shugabanci irin na sarki da magoya bayan su da majalisarsa da sauransu. kuma ma iya cewa ma daga nan aka ga tsari irin na yin badala wato badala a kewaye da ni domin tsaro kuma iya cewa daura ita ce uwar jijiyar kasashen Hausa ta nuna musu wannan al'ada
to doctor duk da
dai kuma
eh doctor ban taran numfashin ka ba dadda dai na san cewa labarin ku tarihi yana da tsawo su waɗannan Hausa bakwai din da kallasta fito mana ya akai aka samu su ƴaƴa ne kuma ƴaƴan daura ma ne koko ina asalin su
wato wannan asalin duk da masu tarihi suna ta riga cikin jawabi akan kasancewa ta yanda ya taso a tarihin ko ba haka ba amma dai abin da aka fi yarda da shi shi wato ita daura ma tana cikin mulkin ta sai wani matafiyi da ake kiransa Abu Yazid wanda ya taho daga Yaman
Yaman
ta kasar Larabawa
Yaman ne wannan
to shi ne ya taho da ya zo ya kawo ziyara Afirka da ya zo Afirka shi ne ke biyo ta Borno ya zauna a Borno aka ce ma har ya yi aure a Borno da ya taho shi ne ya haifi ɗa shi ne ya zauna a Biram shi ya sa Biram ta zama daga cikin ƙasar Hausa aka ce ya bar ɗansa a nan wajen
a Biram
to daga nan ya tafi a nan Biram yanzu ana ce mata Biram ta gabas yanzu ana ce mata nan wajen Auyo wai kusa da Hadija to daga nan kuma sai ya taho Gaya a Gaya aka ce aka yi maka wata wuka wanda yake wata kuka mai kaifi kuma kamar wato wacce ta kasance ita wukan nan mai kaifi ce kuma kamar irin abin da ake cewa rantsasiya
na gane
wato kamar irin tana da daki haka a jikinta
to
daga nan kuma sai ya tafi shine sai ya je daura to a daura ne a lokacin da ya tana cikin wani wahala na sha'anin ruwa sai a wata rijiya suke shan ruwa to kuma rijiyar ba ta iya samun ruwan sai wani lokaci domin akwai wata macijiya mashahuriya wacce ta mamaye rijiyar ba ta bari a zo a sha sai a sati ta ba su lokaci kamar ta bai su da sati a bada lokaci daya sai ta kauce sai kowa ya zai sha ruwansa da ɗebi ruwan da yake so to bayan nan amma ba wanda kuma zai sake neman ruwa sai wannan lokacin ya ke to wannan wahala suke ciki ita saboda haka sai wani shi Abu Yazid da ya zo daura da bai san kowa ba saboda haka gidan wacce ya sauka ta tsohuwa sai yake zai ci a ruwa sai take ai ba ku da ruwa domin ba ruwa a garin rijiyar kuma da suke samu lokacin za su ɗiba mai zo ba sai nemi dalili sai aka gaya masa cewa ga abin da yake kare sai shi zai je ɗebo ruwan to ya je zai ɗebo ruwan shi ke nan sai macijiya ta fito tana fitowa shi kuma sai sa wannan wukar tasa ko ta kogi sai kulle mata kai to kulle mata kan da yi saboda haka ya bar wasu suka ce a yi ɗauki kan ya tafi da shi
haka
waɗansu kuma suka ce a takalmi ta ya bari to wannan abin sai ya tada da aka je da safe aka ga abin shi a gindin ya je kuma ga rijiya yanzu kowa zai iya zuwa rijiya ga dai macijiya ta fito sai aka ji ajiya sarauniya ita daura ma sai take neman waye ne wannan duk wanda zai fito ga jisa ce ina kan in kan ni to in kuma takalmi ne to kila a lokacin ma waye ne sa takalmi ai sai dai ɗin saboda halin da ake cikin a lokacin kila ma masu sa takalmi sai karakai sai kuma masu hali domin ma sai kai ne duk wanda ya zo ya kasa yi ne ke shi ne abin sai aka ce akwai ko wani bako da ya zo gidan wanki aka fi bar sunan matar sai aka kira shi sai aka ce sai ya zo sai ya fito da kan ya nuna in mai ɗi da kan kai ne ya ɗauke ko kuma in takalmi ne sai sa takalmi ke mata bibi na nuna ɗaya warin magaci to wannan ya sa ita sarauniya ta ji daɗi sai take cewa me take me yake so ta yi masa na girmamawa sai yake shi sai dai zai aure ta shi ne ta yadda ta aure shi to da ta aure shi sai suka sa masa suna baya gida abin da yake nufi wato wai ya fara koyon Hausa da baya gida wato baya jin Hausa da
asalin sunan
shi ya fara koyon Hausa ne aka ce shi ne sai ya sama baya gida
to amma asalin sunan shi shine Abu Yazid
shi ne Abu Yazid
da aka yi auren ne aka ba shi wannan suna a Hausance baya gida
baya gida to shi ne kuma baya gida to saboda haka kikenan da to kuma sai fara mulki to tun da ya fara mulki to mulkin sa da ya fara to shi ne kawo ƙarshen mulkin mata a ƙasar Daura domin ɗayan da ya haifa sai kuma suke mulki ne ke jadon su daga nan sai yado ya canja daga ta ɓangaren mata ya koyi ba ta ɓangaren maza domin da an cika wata ɓangaren matan to da lokacin Daura mata mutu to sai dai ya uwata ta gaje ta
saboda ba ta amma yanzu
ita amma yanzu zaman ta da ya aure ta ya zama ta sai zama shi shine sarki ita ko ta zama sarauniya to amma da ya mutu saboda haka sai ɗan ta ne ya gaje shi sai daga nan ko sai abu ya fara sai sha'anin sarauta sai ya koma daga ɓangaren mata ya koma ɓangaren maza ai shi yasa ɓangaren sha'anin ko a dangantakan mu ake sun zancen ɗan uwa ba a cewa ɗan uba in ka ce ɗan uba to kana faɗa wani abu ne kamar mai zafi
haka ne
ba jituwa amma in ka ce ɗan uwa wato ƙauna ce saboda asalin Hausa komai ta ɓangaren uwa ake samun sa to saboda haka to shi ba ya jidda da ya yi sai kan sai harfi a bakwai
da Daurama
ƴaƴan nan ta tare da Daurama to yadda labarin ya toce waɗannan ƴaƴa bakwan shi ne a ƙarƙashin ɗansa Bawo ne kai ya haifi kai Bawo shi kuma Bawo sai haifi ƴaƴa bakwai waɗannan ƴaƴa bakwan shi ne waɗanda aka tuttura su inda Hausawa suke gani manyan garuruwa wanda suka zama manyan garuruwa kamar su Kano Katsina Gombe Rano Zazzau Biram to shi ne suka zama sarakuna ne shi ne ake cewa asalin sarauta daga Daura ne to wannan shi ne labarin da yake
ake yawan Hausa bakwai daga ƙarƙashin Bawo
suka zama tarihi kwarai da gaske kwarai da gaske
to amma akwai wasu masana tarihi
kan autan ya ɗan autanya ɗan autanya ɗan autansu shi ne Rano shi yasa ake cewa kamar da ana wakannin ta wani mazajin sarki Rano ake ce mai Rano garba aukan Bawo wanda ta tarihi
haka to madalla masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe ku shakata da wannan waƙar So masu sauraro ga cigabawan tattaunawar Maryam Dauda da Dr. Tijjani Muhammad Naniya akan tarihin sarautar gargajiya a arewacin Najeriya. To yanzu dai ta ƙarƙashin Bawo aka sami Hausa bakwai kuma daga nan kusan za a iya cewa aka sami tarihin sarautar gargajiya a arewacin Najeriya saboda su ne suka bazu.
Shi ne ya sa ɗan baɗin sarautar gargajiya wanda bi sauran garuruwa na Hausa na Hausawa suka ɗauki a kai da irin tsare-tsaren da komai da komai. To kuma in aka koma wani ɓangaren na arewaci ai kuma akwai ɓangaren inda Kaluri su kuma suka yi ƙarfi.
Haka.
Wanda su kuma suka fara kafa daula irin ta Kanem wanda lokacin daular ma a inda yanzu take a ƙasar Chad ne babban birnin su Injini.
To
su kuma suka kafa sarauta su kuma ita ce ake kiranta ta saifawa da nake wato zikan sai bilbi ya zan shi ma asalin sa shi ma an ce daga Baghdad yake kuma wani mashahurin masanin tarihi da ake kira Professor Abdullahi Sini yayi rubutu wanda ya tabbatar da cewa wannan batun da ake fada yana da cikin gaskiya domin yadda ya kawo tarihin abin ya nuna cewa akwai abin da ya nuna cewa a can Baghdad an taba samun wani sai bilbi ya zan din wanda ya taso ya taho to kuma da suka zo ya sha nan mulki suka je suka zauna da jama'ar magumi a nan izini wato inda ya zama babban birnin Kanem to a nan kuma suka fi ya zama shugaba sai kuma duk 'ya'yansa su ma sai suka zama sarakunan daular da ake kiranta ta Kanem da suna su ne maka a ce sarki su ana kiran mai shugaban sarautar mai
mai
ina ce cewa mai wani ba su shi ne kamar sarki wani to ita wannan daula ta Kanem wato an kafa ta tun ƙarni na goma sha ɗaya kuma babban birnin ka a nan izini ne wanda yanzu a caji yake kuma ta ci har kwarai da gaske ba ta ruce ba ce ƙarni na goma sha biyar inda aka tada hankali su masu sarautar saboda yakuna na kabilu da suke wajen ana ta gasar waye zai fi ƙarfin mulki to sai aka kore su sai suka ƙetaro kogin caji a ƙarni na goma sha biyar da suka ƙetaro kogin caji sai suka kafa sabuwar daula a ƙasar Borno suka kafa babban birni da ake kira Ingazargamu to a nan kuma suka ci gaba da mulki su su kuma sai ake kiran daular Borno wacce ta farko daular Kanem wannan ta biyu da suka kafa a ƙarni na goma sha biyar sai ta zama daular Borno kuma sarkin da ya fara mashahuranci a kai shi ne ake kiransa Mai Ali Gaji to daga nan ita kuma daular Borno ta yi ƙarfi ita ma ta buwaye ta shahara ta zo har ta rika kawo wa manyan ƙasashen Hausawa ma farmaki ta yi ƙoƙarin mallaka waɗansu kuma ta yi ƙoƙarin cinta da waɗansu sun biya ta biya to kin ji kuma wannan ɓangaren kenan to kuma akwai waɗansu ƙananan kabilu kuma da ake kima a arewacin Najeriya ciki tunda ake zancen arewacin Najeriya to idan baka taba su ba to baka yi adalci ba domin dai akwai su ma suna da tsarin sarautun su misali akwai mashahuriyar kabila wacce ta yi tasiri a ƙasar Hausa a ƙasar Arewa wanda kuma lokacin yana da alaƙa da ƙasar da daular Borno ma da daular ƙasashen Hausa na yaƙi da kuma cinikayya da komai ita ce daular da ake kiranta Kwararrafa ko da ake kiranta dukun mutanen kabilar dukun da ake magana yanzu
a Taraba kenan
a Taraba to asalin su wato mashahuran mayaƙa ne kuma sun kafa daula wanda yake daular nan ta yi girma kuma ta yi ƙarfi wanda na kira miki har ta rika kawo farmaki ƙasashen Hausa musamman Kano da irin cigobe da an samu madafiyar zau an sami yaƙe-yaƙe tsakanin musamman Kano da Kwararrafa to su ma wata daula ce ta suka kafa ta su ma kuma akwai irin tsarin mulkin su da tsarin yadda suke tafi da al'amuransu to kuma shi ma kuma ko da yake su wannan daga baya suka yi to ko in kike can ƙasa wajen kika kusa zuwa wajen kan hanyar kogin Benue din kika zuwa wajen Silakwaja akwai daula ita ma ta Izala wacce ita ma ta taso a wajen kabilar Izala ba wanda su ma sun kafa daula ta yi ƙarfi kwarai wacce sun kafa daular tun da ƙarni ina jin na goma sha takwas ne daular nan ta tashi ta yi ƙarfi ita ma har ta zo ta mallaki wurare daga inda ta mallaka har da ƙasashen Igbo wajen su Onitsha da sauransu wani ɓangaren Igbo na arewacin Igbo to daular Izala ta mallaki shi sa ma ta yi kawo musu irin tsari na sarauta don su ba su da sarauta to mallakar su da ta yi shi ne ta kawo musu irin wannan tsarin suka fayi suka rika ɗaukar al'adu kamar ake cewa the Obi of Onitsha sarkin Onitsha to ai sarauta saboda wannan mallakar su da kabilar Igala suka taɓa yi shi ne suka samu aron yadda ake tsarin su shi ne arewacin Igbo na wannan wajen har suka zama suna ci a nan sarauta amma na tsakiya da na kudu za su ga ba su tarihin sarauta ko kaɗan to a taƙaice idan muka duba ta irin waɗannan shi ne waɗannan kabilu shi ne suka haɗu suka yi arewa kuma waɗannan sun kafa dauloli wanda suka yi sarautun siri daban-daban. To daga cikin sarautun nasu to shi ne sai mu ɗauka. To kuma a cikin ma ƙasar Hausan akwai makwabtansu wanda ƙananan ƙabilu wanda suke da alaƙa da Hausawa shi ne aka ce su kuma sun kafa akwai da ake kira wai banza bakwai. Akwai Hausa bakwai na ƙasashen Hausawa zalla. Akwai kuma wacce ake cewa banza bakwai wanda su kuma wato Hausawa ne amma kuma ba Hausawa ba kamar haɗin Gandiza.
Na gane.
Akwai ƙabilu da dama a ciki kuma akwai Hausawa an yi auratayya an zama ɗaya har ma ya zama tun da ana gaba an yi zama wasa. Har ake abin da shi ne Hausawa suke son su nuna mulkinsu akan suke ce musu sun yarda Hausawa ne amma kuma wai banza bakwai wato su ba su kai matsayin da za su fiya kan su kamar cikakkun ƙasashen Hausawa ba.
Haka.
Su ma kuma sun su bakwai ne. To shi ne suke zancen kamar kyadi. Akwai kyadi a ciki. Akwai zamfara a ciki. Akwai nufi a ciki. Akwai ilori a ciki. Akwai gwara a ciki. Akwai kwararrafa a ciki. To waɗannan in suka haɗa su su bakwai ne ake kiransu banza bakwai. To kuma su ma sun kafa dauloli. Akwai yawuri su ita ce ta bakwai. To su ma dauloli suka kafa na mulki kuma mashahungan mashahungan mulki kowanne ya kafa. Kuma su ma sun yi yaƙi a kuma suna tsarin tattalin arziki da tsarin yadda ake mulki sosai. To su ma suna ciki. Kun ga akwai Hausa bakwai, akwai banza bakwai, akwai daular Kanon, akwai daular Borno, akwai daular kwararrafa, akwai daular Igala. To ga su nan dai sai kuma ƙanana waɗanda yake sun ba su da muhimmanci da za mu ce za mu iya ware su ne bayan da mutuna da yawa. Amma dai waɗannan su ne mashahuran ƙasashe da aka yi mulki kuma aka fito da tsarin mulki na shugabanci irin na sarauta ta gargajiya. To wannan shi ne shimfiɗar da za mu yi. Sauran kuma ɗauka za a yi daki-daki za a fi ɗauka ne ko a fara ɗaukar ƙasashen Hausa a zancen Hausa bakwai sannan a zancen Bansu bakwai sannan a dawo a zancen Kanen sannan a zancen Borno sannan a zancen kamar kwararrafa a zo a zancen Igala da kuma abubuwan da za su taso daga cikin bayanan da za a yi.
To mun gode dakta. To yanzu mun ji labarin koko tarihin masarautan Hausa. Kafin zuwan Turawa kenan da Larabawa.
Kafin zuwan
Turawa. Wannan kusan shi ne ya shimfiɗa musu hanyar da suka iya zuwa suka taka rawar da suka taka.
Haka ne.
To da suka zo kuma zuwansu wani irin tasiri ya yi a masarautun Turawa da Larabawa.
Abin da ya faru su Larabawa da suka zo. Sun zo ne. Sun zo ne da bukatu musamman guda biyu.
Ta ina ma suka ɓullo da suka zo?
Na farko zuwan Larabawa ƙasar Hausa ya samo asali ne tun daga bunƙasar da addinin Musulunci ya yi bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato daga daular halifancin Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Wanda ya zama shi ne shugaba na biyu bayan Sayyidina Abubakar da ya shugabanci daular Musulunci bayan wafatin Annabi wato bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi Sayyidina Umar ya yi shugabancin daular Musulunci daga shekara ta 634 hijiran Masihiya wato lissafin Masihiya zuwa shekara ta 644. To a shekara ta 640 wato yana kamar shekara shi da yana mulki kenan. Ko wance yana shiga wacce don su ba mulki suka yi ba. Yana cikin wannan shugabanci sai ya tura sojoji suka zo suka kama Masar da yaƙi. Suka ci Masar da yaƙi to cin Masar da yaƙi sai ya buɗe wa musulmi Larabawa hanya ta yowa yamma. Suka rika kawo musulunci. Har suka kai musulunci ga Maroko. To da suka kai Maroko sai suka kaci kaci biyu. Waɗansu sai suka ƙetare ruwan da Mediterranean suka tafi Andalus wato Spain. Waɗansu kuma sai suka biyo ƙasa wato kudu sai suka ƙetare hamada. Hamadan da ake kira ta Sahara.
Ita haka.
Sai suka zo ƙasashen Hausa wato biladin tukuru ƙasashen Hausa. Ko in ce ƙasashen baƙaƙen fata. Tun daga inda wajen inda yanzu Mali take har ya taho wajen su Nijar ya taho kuma wajen ƙasashen Hausa.
Najeriya.
To sai waɗansu Larabawan sai suka yi nan sun taho da buƙata biyu. Su yaɗa addinin Musulunci kuma su yi kasuwanci.
To.
saboda ka tunda suka zo ba mulkin mallaka ne ka su ba da suka zo duk sarakunan da suka samu ba yaƙi suka yi suka kwace mulki ba a shiga suka yi suka nuna musu muhimmancin mutumin suka karbi musulunci kuma suka nuna musu muhimmancin kasuwanci suka sa jama'a suka shiga kasuwanci ko saboda ka sai alaka ta addini da kasuwanci su da tsarin kawo addini ne kuma ta kafa addinin kasuwanci na girmama juna tsakanin mu da su to a kasuwancin kayayyakin su suke kawowa da kuma wanda su suke samu daga Turai su kawo su kasashen mu mu kuma nan kasashen mu su samu irin kayayyakin mu kai can kayayyakin musamman abin da suke samu kamar kayayyakin da yake canjanci irin fatu da ake sarrafa su kasashen Hausa muna musamman Kano ana yin waɗansu irin fatu masu kyau ake jene su a gyara su wanda a lokacin idan aka kai su can kasashen Afirka ta Arewa kuma aka kai su Turai da suka rasa inda za su suke kiran su wato fatun Morocco ake cewa Morocco leather amma asalin su da kasar Hausa ake yin su to wannan yana da cikin abubuwan ciniki sai kuma sauran abubuwa wanda ake yin cinikin da su to su can suna kawo mana abubuwa nasu da na Turawa mu kuma wannan muna kai musu namu na kawo misali na fata to wannan shine abin da ya faru tsakanin mu da Larabawa saboda haka musulunci suka kawo da kasuwanci to su Turawa lokacin da suka zo su Larabawa kai sun fara zuwa wannan yanki namu misali sun fara zuwa Borno tun da ƙarni na goma suka fara zuwa Borno waɗansu ma suke suna ƙarni na takwas tun lokacin musulunci bai fi shekara 150 ko 200 da kafuwa ba suka fara zuwa daular Canaan amma nan kasar Hausa ba su fara zuwa ba sai ƙarni na 12 suka fara zuwa kasashen Hausa kuma inda suka fi mashahuranci a zuwa shine Kano inda suka zuwa ƙarni na 14 lokacin zamanin da ya fi mashahuri shine Sarki Ali Gaji amma kafin nan ma suna zuwa amma sai dai ƙarfin da suka fara yi sai a wannan lokacin da wangara suka fara nuna musu hanyar zuwa kasar Kano saboda cinikayya ko kuma waɗansu dalilai nasu kamar na kawo addinin musulunci to lokacin suka fara zuwa kasar Hausa to shi ne dai za mu ce zuwan Larabawa kasashenmu na Arewa wato ya faro asali tun da ƙarni na 9 har zuwa kuma illa masha Allah har yanzu muna da alaka da su
sosai to kamar
amma su Turawa
yawa
amma su Turawa lokacin da suka fara zuwa kasashen baka fata mu ba su fara zuwa mana Arewa ba amma sun fara zuwa yankin da ake kira Najeriya wato wajen daular Benin tun ƙarni na 15 amma nan Arewa Turawa ba su fara shigowa nan Arewa ba sai kusan ƙarshen ƙarni na 18 lokacin da suke kokarin gano asalin inda mashahurin kogin nan na Kwara inda ya taso da inda ya da hanyar da ya bi da kuma inda ya kwaranya wanda in za a iya tunawa a tarihi ake cewa mashahurin baturen nan da yake binciken yadda ya gano yadda Afirka ta yamma ga to kasashen bakaken fata suke ya zo nan wajen Futa Jalon Futa Toro inda asalin kogin Kwara yake ya shiga yana bin kogin Kwara domin ya ga inda ya tafi to a kokarin gano inda ya tafi to a nan Tura suka fara zuwa Arewa inda yankin da ake kira Arewa domin sanda ma ya mutu ai a wajen Busa ya mutu kusa da wajen tsakanin Kebbi da ita Niger din wato kasa wajen Gulokoja saboda haka sai wajen shi kuma ya yi wannan ne ya mutanen ne 1805 kin ga an fara ma jihadin Shehu Usman dan Fodiyo sannan Turawa suka fara kokarin zuwa Arewa
to madalla masu saurare za ku ji ci gaban wannan tattaunawa akan tarihin masarautar Arewa arewacin Najeriya duk anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni wajen hada shirin Daniel Brown da injiniyan mu da yau tare da abokiyar aiki na da taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.